Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Numad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 2 ga watan Satumba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar kungiyoyin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ma 'yan kishin ƙasa suna so a hana majalisa kashe kuɗaɗen sayan kayayyaki amfanin su, wanda suka ce ya saba wa kashi 57 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Sannan a yau muna so mu ji menene ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Amurka ta cimma wata yarjejeniya tsakaninta da wakilan kungiyar Taliban wanda zai buƙaci Amurka ta janye mayakanta da ke sansanoni 5 da ke cikin Afghanistan. A cikin wa'adin kwanaki 135 da rattaba hannu a takardar yarjejeniyar. Babban jami'in sasantawa na Amurka ne Zalmay Khalilzad ya bayyana haka a yau Litini da yake zantawa da gidan talabijin mafi girma a Afghanistan Tolo. Yace sojoji 5,000 ne za a janye daga sansanin, wato daga sansanin sojojin na Amurka. A yanzu dai Amurka na da jimillar sojoji 14,000 ne a Afghanistan, inda kuma take da barikokin soja kamar guda 7 a kasar. Dazini a yau Litini Khalilzad ya bayyana wa shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani wasu daga cikin muhimman fannoni da yarjejeniyar ta kunsa, ko da yake kuma bai baiwa shugaban kwafin yarjejeniyar ba. Mahaukaciyar guguwar Dorian a yau Litini ta yi wa tsibirin Bahama kaca-kaca a yayin da iska mai tsanani ta kusa ko ina tare da yin barazana ga rayukan mazauna yankin. Haka kuma guguwar ta sa igiyoyin ruwan teku sun dinga fantsama suna afkawa kan ƙauyuka da garurukan da ke bakin tekun, abinda shi ma yake barazana ga rayukan al'umma. Masana yanayi sun bayyana guguwar a matsayin babban bala'i mai mummunar barna. Haka kuma sun yi hasashen cewa guguwar za ta ci gaba da fatattakar tsibirin kusan duk tsawon yinin yau da zuban ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wanda yawansa zai kai santimita 60, haɗe da ƙarfin iska mai tafiyar kimanin kilomita 250 cikin sa'a ɗaya. Wani babban bankin ƙasa da ƙasa mai suna UBS ya yi kiyasin asarar da guguwar za ta kai ta kimanin dala biliyan 25 ne. Sai dai an ci sa'a babu waɗanda suka rasa rayukansu sai dai a yankin na Bahamas. Ko da yake kuma wani rahoti ya ce wani yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekaru 7 ne ya nutse a cikin teku sanadin haɗarin. A yau Litini ne Iran ta ce za ta ɗauki matakin bijirewa wasu sassa na yarjejeniya da aka cimma ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2015, in har ƙasashen turai basu ɗau matakin taimaka mata kaucewa takunkumi da ƙasar Amurka ta ƙaƙaba mata ba na hana ta sayar da manta a ƙasashen duniya. Mai magana a madadin gwamnati na Iran Ali Rabe ya ce ya kamata a kyale Iran ta sai da manta, kuma dole a bata damar dawo da kudaden ta gida. Yanzu haka dai jami'an hukumomi a Iran sun gita wa'adin daga yanzu zuwa ranar Juma'a mai zuwa da cewa za su soma aiwatar da wannan jadabayan daga yarjejeniyar da ta hana Iran ci gaba da shirinta na mallakar makaman nukiliya. tuni Iran din ta zarce kaiwa matsayin mallakar adadin yawan sinadarin uranium da aka mata izinin ta mallaka. A bara ne Amurka ta kagabawa Iran takunkumin bayan da shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar da aka kulla da Iran din. A yau Litinin ake hutun ma'aikata a nan Amurka domin karrama ma'aikatan kasar da gudumawar da suke baiwa tattalin arzikin kasar. A shekarun 80 na karni na 18 an yi wani yunkurin karrama ma'aikatan Amurka wanda a wancan lokacin suke aiki har tsawon sa'o'i 12 a kwanaki 6 kowane mako wanda albashi a wancan lokacin bai taka karaya karya ba. Kuma har akan samu yara masu shekaru 5 suna aikin kamfani. A wancan lokacin kuwa batun inshorar lafiya kuwa ba a yin sa. Sai gashi daya bayan daya jihohi sun fara gabatar da dokokin da za su kebe rana daya a shekara da za a rinka karrama karamin ma'aikaci. A ranar 28 na watan Yuni na shekara ta 1804, Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da dokar tsaida kowace ranar Litinin na farko a kowane watan Satumba na kowace shekara a matsayin ranar ma'aikata kuma ya zama ranar hutu a fadin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, kungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da masu kishin ƙasa suna so a hana majalisa kashe kuɗaɗen sayan kayayyakin amfanin su wanda suka ce ya sabawa kashi 57 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda daga Abuja ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyoyin nan masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ma waɗannan 'yan kishin ƙasa sun ce suna so ne a haramta wa majalisar damar kashe waɗannan kuɗaɗe saboda ya sabawa kashi 57, ƙaramin kashi na 4 na tsarin sayayyar kayan amfani na shugabannin majalisar dokokin ƙasa da aka kirkira a kundin tsarin mulkin majalisar a shekara 2007. Kungiyoyin sun ce ya zama wajibi majalisar ta zabge yawan adadin kuɗaɗen da suke so a kashe kawai akan motoci. Daya cikin 'ya'yan kungiyar da suka shigar da ƙara, ɗan Tata Mahmud, ya yi bayani.
A yau a yanda muke fama da kalubalen talauci da sauran abubuwan ba abu bane wanda muke so, shi yasa mu muke Allah waɗaya da sayan waɗannan. In muka duba tun daga 1999 an sha sayan masanatoci da 'yan majalisar wakilan motoci da sauran abubuwan. Kuma mun san da cewa akwai abin da ake kira quarterly payment wanda kowane wata uku ake ba su wurin miliyan 30 da wani abu ga sanatoci da 'yan majalisar wakilai. Bayan haka ga dumbun albashi na kowane wata, ga kuma irin oversight function da suke zuwa na dubin ma'aikatu da sauran suna wannan ma akan dan basu wayansu abubuwa, ga constituency project duk da cewa ministries ke musu. Amma wannan in ma za a ce maganar motoci, ai su ba kaman career sibu saban bane wanda za a ce daga director, permanent secretary da sauran abubuwa kan sai musu motoci.
Wannan batu na sayan motoci an dade ana kai ruwa rana a majalisar dokokin kasa domin duk shekaru 4 sai an sake motoci, sannan a sayarwa 'yan majalisar idan sun ƙara wa'adinsu na shekara 4. Wani abu da Comrade Bako Abdul Usman, ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar da suka shigar da ƙara, ya yi tsokaci.
Kun je ne a matsayinku na jagora na ku wakilce al'umma. Yau gashi nan al'umma suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin rashi, suna cikin ganiyan azaba. Ga rashin lafiya ya adabi al'umma, ga rashin tsoro, ga rashin ingantaccen ilimin da za a ba dan talaka shi ma ya san yana cikin romun demokradiya. Amma ku kun fi so ba bakin rai da dukiyarsu ku siya motoci na kasaita ku dawo ku shiga ku dinga nuna mana kun isa. To haka ba daidai ba ne.
To wai menene doka ta tanada a game da wannan irin mataki na kashe makudan kuɗaɗe duk shekaru 4? Barista mai nasara Umar ya yi ƙarin haske.
Babu doka ko ta ina ta ƙasar nan da ta halasta irin waɗannan sayayyai. Abin da ya kamata shine su waɗanda suke suna yin dokoki daidai da hurumi na sashe na 4 da sashe na 11 na tsarin mulkin Najeriya, to su riƙa girmama dokokin da su suka yi dokokin. Su ne suka yi wannan doka kamar yadda ne bayani, Public Procurement Act. Su suka yi doka wadda ta shafi Revenue Fiscal Responsibilities Commission. Su suka yi doka wadda ta shafi Salaries and Wages Act. duk su suka yi waɗannan dokoki, su suka yi doka da ta shafi Financial Control and Management Act 2005. Saboda haka tunda su suke yin waɗannan dokokin, ya kamata su zama su ne na farko masu girmama waɗannan dokokin.
Na yi kokarin samun shugabannin majalisar dattawan domin in ji ta bakin su, amma kokari na ya ci tura. Waɗanda na samu ne magana da su kuma sun ce ba za su ce komai ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kan jagora idan yana da niyyar kwara, za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba.
A gaida Madina Dauda. To masu sauraro, yau dai muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni a Najeriya, amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar.
Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, bazan iya inya da ke ba, bazan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tani na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tambace. Yanga tata Nigeria, gana nazo da tambaya, menene ya samu kai fice a duniya? Mune gaskiya ko kokariya? Nace kaje hanka za ka tambaya. Wallahi za mu shawuya, mun so ko za mu daina shan wuya. Laifin muke a kan gaba, al'umma zan so mu je mu bibiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga jahar Bauchi. Da wa muke magana?
Isa Yuguda Muhammad.
To Malam Isa Yuguda, menene ra'ayinka? Ko zaka dan rage rediyonka?
To rage.
To menene ra'ayinka game da lamarin tsaro da yake ƙara tabarbarewa a Najeriya?
To ra'ayina anan shine, ina kira ga gwamnatin tarayya da mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari, ya kamata gwamnati ta yi kyakkyawan shiri a karawa jami'an tsaro karfin gwiwa, a sake daukan jami'an tsaro daga sojoji zuwa 'yan sanda da dukkan dai masu baya taimako ga tsaro, saboda a samu damar samun ainihin kwanciyar hankali ga jama'ar Najeriya. Yawa, shi ne ra'ayina.
To mun gode Isa Yuguda da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Lagos. Da wa muke magana?
Imam.
To Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To ra'ayina game da harkokin tsaro a Najeriya, gaskiya al'amari ne wanda yake yalata auyan mahukunta, da wanda ya rataya kawai, da wanda suke da ruwa zaki musamman ga nan tsaro sojoji, wanda duk a lokacin da kace wannan soja ne mutum ya dauka cewa ya samu kwanciyar hankali, har in ana tafiya ma cewa ya hanyar tafiya ga escort a mota, muna ganin cewa muna da kwanciyar hankali 100%. To amma me zai wuce, sai muna tafiyan haka cikin hakan, kuma sai kaga ya zama an sami wani abu wanda yake jami'in tsaron ma wani sai riga ka gudu kai mai wanda baka da makami a hannunka. To saboda ka wannan al'amari gaskiya akwai gyara cikin sa da gaskiyan gaske sai a tsaya sosai. Mutum ya san cewa amana da ya dauka Allah zai tunye shi malkiyama. Ba wai magana sai ta kare a nan duniya kawai haka shi kenan ba fa. A'a abu ne wanda yake fa mutum ya dawo alkawari zai yi wa ƙasa aiki. Aikin nan kuma ya tabbatar fa yadda yake wa kansa da iyalansa. To wasu bayan Allah ma haka ra ta hawo dole ne ya kare. To saboda haka wannan al'amari ba sa dai a masu matalaka suna da nasu sai dai gudunmuwa da su bayar. Yawwa idan mutum yana cewa akwai yana ganin cewa unguwarsu ko a garinsu akwai wani mugu ya dace su a kawo mai unguwa ko mai garin a sai guntansu cewa ga abin da yake wuce.
To mun gode Malam Ibrahim Imam da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Yobe, da wa muke magana?
Da sunana Alhaji Umaru Mai Kaji, Fataskum, Yobe State.
To Alhaji Umaru Mai Kaji, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ne akan maganar tsaro? Ba abin da yake bata min rai akan shanin tsaro ina wanda gwamnati ya kamata ta kula da shi sai irin jami'an gwamnati da ake ajewa a bakin gari a wajen gari in abin in wani fitina ya tashi ko ba za ta yi komai ba kamin kai ka gudu tukuna sun riga ka gudu. To kaga irin wannan menene amfanin ajiye su irin wannan gege din da ake shi ne nake ba da shawara a gwamnati ya kamata duk abin da za a yi ya kasance an sa jami'an tsaro wani yana ganin wani shi ne zai amfani amma dan an sa mutum wajen kilomita 10 tsakaninsa da wannan gate din to ba zai hana abin da za a yi wannan tsakanin kilomita 10 din ba. To haka mai
to mun gode Alhaji Umaru Mai Kaji. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
To Hajiya barka da lasariya.
Yawwa barka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga Abuja Road Gasa.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka game da yanda tsaro harkar tsaro take tabarbarewa?
Da maudu'i sai mun fara godiya ga muryar sashen Amurka duba da yadda kuka taso wakili musamman daga nan ya zo ya gana da masu buga waya da TV masu sauraron ku ya kawo mana huluna da t-shirt duk kowa ya ji daɗi ko suna ai muku murna ana sa a daure Allah ba da nasara. Muna godiya. To kuma shi ne cewa gaskiya ne a kullum gwamnati da ta san alhakin kare al'umma yana kanta ne a mu talakawa ne iyaka mu faɗa mu ba da shawara amma da kuɗi a ɗaya da sojoji da 'yan sanda da bindigogi da bamamadi yana hannun hukuma to mu ya dami addu'a da ba da shawara amma muna gaya mun sashi haika shi mulki ba ka daɗa hannunka ka zauna ba ne kai ta cin daɗi kana yawo duniya a'a. Aiki za ka yi haika ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura ma kare haƙƙin mutanenka don sun zaɓe ka don ka kare musu haƙƙinsu da rayukansu da mutuncinsu don kai haka shi kenan ka yi ƙoƙarin sauke wannan haƙƙi amma ma damar aka ce ana ta faɗa kana ga kamar siyasa ne ko wani abu ne to gaskiya kai ma Allah zai tambaye ka. Muna musu fata alheri kuma Allah ya sa saurari shawarar da muke bada a samu nasarar tsaro a Najeriya. Tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma sai jihar Plateau, da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Muhammad Gidado Langai, Katika Langai daga karamar hukumar mulki ta Mangu a jihar Plateau a Najeriya.
To Alhaji Muhammad Gidado, menene ra'ayinka game da tabarbarewar tsaro a Najeriya?
To tsakani da Allah, wato ainihin su jami'an tsaro suna mantawa da cewa akwai rantsuwa da suke yi na cewa za su yi aiki tsakani da Allah, za su yi ba tare da nuna bambanci ba. Bayan haka kuma wato inda nake suna da kokari amma kuma dan sakacin da ake shi ne duk lokacin da aka ce akwai matsala ko da kaman a ce akwai barayi a hanya ba za su taho a lokacin ba ko su kawo ainihin wani uzuri na cewa ba su da mota ko kuma su ɗin nan ba su da kayan aiki wato kaman makamai kenan. Sai in an kammala wato wannan ɓanna sannan idan motoci sun zo ko kuma su jami'an tsaron sun zo su kuma fatattaki wa'inda su abin ma bai shafe su ba. To kuma muna ganin cewa kamata ya yi gwamnati ta tabbatar cewa ta tanadi ainihin kayan aiki wa jami'an tsaron tunda duk lokacin da aka samu sakaci sukan wato danganta ainihin
wannan miskila da ake samu akan ba su da isasshen kayan aiki. Domin haka muna ganin cewa irin kudaden da ake voting wa ainihin wannan bangare, domin galibi yawancin kudaden hukumomi ko kuma gwamnati sun fi wato karkata shi akan batun tsaro.
To Alhaji Muhammad Gidado, godiya muke da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga kamfanin Fatijaji Kaduna, Najeriya.
To Malam Adamu, menene ra'ayinka?
Inda zan karkata, ba shakka idan aka duba jami'an tsaro kananan nan, yan sanda da sauran duk wani jami'in tsaro, ina yaba musu bakin gwargwado, inda kasancewa dai akwai gurbatattu ba tare an zama daya ba. Amma ba shakka wajen manyan yana da kyau shugaban kasa ya sa ido a wajen nan sosai. Sannan kuma mu har yanzu Najeriya ta bar hanyoyin sadarwanta, layoyi da ake magana da su, wayoyin nan da shauransu, ta bar shi kara zuba ne kawai. Ita dan harajin da waɗannan kamfanoni suke ba ta kawai shi take amfana da shi, wanda koda kunan Amerika aka ce yau kun matsalar sadarwa ya samu a kasar nan, to kowace kasa za ta iya shiga cikin kasar Amerika ta abin da dama. Amma da yake kun tsarkake tsaron ku, kuma tsarkake tsaron wannan sadarwan kun sa mashi ido sosai, yasa za ka ga ana shakkan Amerika. To ita Najeriya sai ta bar shekara zube kawai ana ba ta haraji. To ga shawara, idan har irin wannan kanu mutane da ake garkuwa da mutane da ake yi da waya fa ake yi da wanda aka kama da yan uwan wanda aka kama, ko kuma su waɗannan mutane, to me zai hana ita gwamnati ta fito da wani dama ta ci duk wanda aka sata? Aka yi rika magana ta lamba mai kawo lamba layi mai suna kaza, to wannan layi duk harajin da aka samu wannan wanda aka kama aka ce su biya kuɗin, to a tura ma wannan kamfanin wayan ta biya wannan kuɗi, za ka ga sun tsaya sun gyara abubuwansu. Amma abin ta kai ki, idan aka kama talaka iri na, sai kaga an gama ba a gane komai ba, amma da an kama babban mutum sai kaga an ce an yi tracking layin har an gano wasu a wani wuri, an je an kawo wasu ne suka yi abu kaza, to mu talaka ba a dauke mu bakin komai ba. To idan aka gama da talaka, wallahi za a iya fadawa kan manya, kuma ba wallahi za a iya fadawa kan manya.
To mun gode Malam Adamu da wannan kira naka. Yanzu kuma sai zamu koma jamhuriyar Niger, da wa muke magana?
Eh, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Umma Mala Alina daga Dogon Dutse cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Umma, ko zaka dan rage rediyon ka?
To na dan rage rediyo na.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Aro ta Najeriya.
Eh,
lalle akwai da yan sozawa na Najeriya. Sabili da su kan kansu an ce suna tsoron yan ta'adda waɗanda masu tsara hanya, masu rakawa da mutane.
To mun rasa Malam Umana jamhuriyar Niger. Yanzu kuma za mu koma jihar Plateau, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikas salam, da wa muke magana?
Kuna magana da Baba Guskani daga Namu, karamin hukumar kwamfani daga jihar Plateau.
To menene ra'ayinka?
To batun tsaron da ake yi, gaskiya hukumomin tsaron Najeriya suna mutukan kokarinsu. Yanzu mutum zai iya gane cewa ba su da makamai wadda ya wadace su daya kenan. Na biyu, hukumomin tsaron sun yi kaɗan. Domin kaman garinmu yanzu babban gari ne, amma abin mamaki ba mu da forin da sun wuce kaman guda biyar. To irin wannan yaya za su yi? Kuma gwamnati ba ta ba su kayan.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai kiranmu na ƙarshe daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikas salam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Awal Azare, a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya.
To Ibrahim Awal, menene ra'ayinka game da taɓarɓarewar lamarin tsaro a Najeriya?
To har ga Allah, gaskiya lamarin tsaro ya dace, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai dai kawai mu koma ga Allah, shine mafita. Kasancewar zaki ga da masallaci da coci-coci abin ga baki ɗaya, yanzu yaƙi cinyewa. To gaskiya ina ba wa shugaban ƙasa shawara da gwamnatin tarayya, dan Allah da Annaba, dauki matakan tsaro haka, kasancewar ga mutane nan sun gama karatu babu ayyukan.
To Malam Ibrahim Awal, muna godiya da wannan kira naka. To yanzu agogo ya daga mana hannunsa, Madalla, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 4 na yamma da minti 55 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
An fitar da jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe da za su fafata a lashe kyautar gwarzon shekara na hukumar kwallon duniya wato FIFA. 'Yan takarar uku na ƙarshe na lambar gwarzon ɗan kwallon duniya na bana su ne ɗan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo da ke takale da ƙungiyar Juventus ta ƙasar Italiya, da Lionel Messi ɗan ƙasar Argentina da ke ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain, da kuma ɗan ƙasar Netherlands da ke takale da ƙungiyar Liverpool ta Ingila Virgil van Dijk. Van Dijk wanda shi ne ya lashe lambar gwarzon ɗan kwallon kafar Turai na wannan shekara, ɗan wasan baya na farko da ya taɓa lashe kyautar a tarihi, ya taimakawa Liverpool ta lashe gasar zakarun Turai a kakar wasannin da ta shige, yayin da kuma suka ƙarƙare kakar a matsayin na biyu a teburin gasar Premier. Shi kuwa Ronaldo ya zurawa ƙungiyarsa ta Juventus kwallaye 28 da suka taimaka ta lashe gasar Serie A. Haka kuma ya lashe kofin gasar League ta kasashen nahiyar Turai tare da kasarsa ta Portugal. A nashi bangare kuma Lionel Messi ya zurawa ƙungiyarsa ta Barcelona kwallaye 51 a kakar wasannin da ta gabata, adadin da ya bashi damar samun kyautar takalmin zinari a zaman wanda ya fi kowa zura kwallaye a gasar zakarun Turai da kuma gasar La Liga wace suka lashe a kakar wasannin da ta gabata. A bangaren mata kuma Lucy Bronze yar kasar Ingila da ke takale da kungiyar Lyon da 'yan kasan Amurka biyu Alex Morgan da kuma Megan Rapinoe su ne ke takarar gwarzuwar shekara na bana. Kasar Ingila ce ta yi mamaya a takarar gwarzon koci na shekara, domin kuwa dukkan 'yan takarar uku na ƙungiyoyin Ingila ne, wato Pep Guardiola na Manchester City, Jurgen Klopp na Liverpool da kuma Mauricio Pochettino na Tottenham. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar Chelsea da Manchester United Romelu Lukaku da yanzu ya koma takale da ƙungiyar Inter Milan ta ƙasar Italiya, ya bayyana cewa ana samun koma baya a yaƙi da nuna wariyar launin fata a sha'anin ƙwallon ƙafa, bayan da shi ma ya fuskanci hakan daga magoya bayan ƙungiyar Cagliari a wasan da suka fafata a jiya Lahadi. Lamarin na Lukaku ya biyo ne bayan da 'yan wasan Manchester United Paul Pogba da Marcus Rashford da kuma ɗan wasan Chelsea Tammy Abraham su ma suka sami kalaman nuna wariyar launin fata a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Duk da yake ƙungiyar ta Cagliari ta sha alwashin bincike da bin kadin lamarin da aka yi wa Lukaku, to amma ɗan wasan ya ce wajibi ne dukkan 'yan wasan ƙwallon ƙafa a duk inda suke su fito ƙarara su yi Allah waddaye da wannan halayya da ke ƙoƙarin kawo cikas ga sha'anin ƙwallon ƙafa a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla, masu sauraro, kafin mu ƙarƙare shirin namu ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Amurka ta cima wata yarjejeniya tsakaninta da wakilan kungiyar Taliban wanda zai buƙaci Amurka ta janye mayakanta da ke tsansani biyar da ke cikin Afghanistan a cikin wa'adin kwanaki 135 da rattaba hannu akan takardar yarjejeniyar. Mahaukaciyar guguwar Dorian a yau Litini ta yi wa tsibirin Bahama kace-kace a yayin da iska mai tsanani ta kutsa ko'ina tare da yin barazana ga rayukan mazauna yankin. Haka kuma guguwar ta sa igiyoyin ruwan teku sun dinga fantsama suna afkawa kan kayuka da garuruwan da ke bakin tekun, abinda shi ma yake barazana ga rayukan al'umma.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Dan ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.